أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2016 miladiya. A yau in Allah za mu yi majalisi na 23, kuma jiya mun tsaya a ƙarshen suratul Kautsar. Yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul Kafirun. Suratul Kafirun sura ce makkiya, ma'ana Ubangiji ta'ala ya saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka, bai kawar ya koma Madina ba. Sannan tana da ayoyi guda 6. Abubuwan da take karantarwa shine aqida da kuma bara'a wa shirka gaba daya, wato yi wa shirka tawaye. Yasa yake ambatonta suratul bara'a. Hadisi ya tabbata daga Jabir bin Abdullah, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karsance yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad fi rak'atayi tawaf, wato rak'o'i da yake na tawafi. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Wato idan mutum ya tawafi sau 7, yake waye dakin Kaaba sau 7, zai ainihin yi nafila raka'a 2 bayan maqamu Ibrahim, kamar yadda Allah ta'ala ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. To ana son a raka'an farko bayan Fatiha ka karanta qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta 2 bayan Fatiha ka karanta qul huwallahu ahad, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta su. Sannan haka nan ya tabbata manzon Allah kuma yana karanta su a raka'atul fajri, nan ma kamar yadda Imam Muslim ya rawaito daga hadisin Abu Huraira, wato rak'o'i guda 2 da ake kafin sallan asubahi sune raka'atul fajri. Manzon Allah kuma yana karantawa a raka'an farko bayan Fatiha yana karanta qul ya ayyuhal kafirun, a raka'a ta 2 bayan Fatiha yana karanta qul huwallahu ahad. Abdullah ibn Umar yace ramaqtu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 24 marra aw 25 marra yaqra'u fi ar-raka'atayn qabla al-fajr wa ar-raka'atayn ba'da al-maghrib bi qul ya ayyuhal kafirun wa bi qul huwallahu ahad. Yace na lura sosai manzon Allah sallama yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu a raka'o'i guda 2 da yake kafin sallan asuba, da raka'o'i guda 2 da yake yi bayan sallan maghriba. Yace na lura sosai har sau 24 ko kuma sau 25 na ga yana karantawa. Wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ne rawaito shi, hadisi ne ingantacce. A cikin wani hadisin wanda wato ainihin Babarani rawaito da isnadi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun min ash-shirk. Idan ka taro wajen shimfidanka za ka yi bacci, to ka karanta qul ya ayyuhal kafirun, domin ita tawaye ne daga shirka. Ko da haka duk wanda ya zo bacci ana son ya karanta qul ya ayyuhal kafirun, yayi wa shirka tawaye kafin wato ani ya kwanta. Kuma Imam Muslim shi ma Imam Ahmad ya rawaito irin wannan hadisin da lafazin idan ka rike wurin kwanciyanka, duk ma'anar su ɗaya ne, ka karanta qul ya ayyuhal kafirun. To Ubangiji subhanahu wata'ala bayan bismillahirrahmanirrahim sai qul ya ayyuhal kafirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
أبنجي سبحانه وتعالى تقول يا أيها الكافرون كغي أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الكافرون يا كو كافرين لا أعبد ما تعبدون بأذن بوتا وأبن كتي بوتا وأبن قماكا لو تكيشوي دفوك كاوى الله سبحانه وتعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد كما بذاك بوتا وأن نكي بوتا وشيني أبنجي سبحانه وتعالى وأتوانا سورة تاسوكا ألوكا تنى مشركيسك كراما زن الله صلى الله عليه وسلم إزواغا وأتو أدينا أداوا دعكي wato shine a zo a hada kai a bautawa allolin gaba ɗayan su da na manzon Allah da nasu duka domin ainihin adina adawa sai suka ce to yanzu abin da za a yi ka zo ka bautawa kuma kan mu shekara daya mu ma sai mu hadu mu bautawa abin bautan ka shekara daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da to shine wannan suran ta sauka don ta nuna musu ko ta tsanar da su cewa su ɗebe tamani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bauta wa gumakansu sai aka riba wannan rigiman aka yi wa kafurai rajji a kan wannan tunanin nasu cewa manzo Allah ta sama ba zai taɓa bauta wa gumakansu ba a yanzu bai zai yi ba kuma nan gaba ma ba zai yi ba to shi yasa a nan Allah ta'ala ya umurce shi ya faɗa musu la abudu ma ta'budun ba zan bauta abin da kuke bautawa ba na daga gumaka da wasu kishiyoyi da kuka sa wa Allah subhanahu wata'ala wala antum abiduna ma abudu kuma ba za ku bautawa abinda nake bautawa ba wato amma anan ma din an ce man ba za ku bautawa wanda nake bautawa wato ma anan mausula ne ba za ku bautawa wanda nake bautawa ba shine ubangiji subhanahu wataala wato kowa ya je ya rike nasa kenan ni ka ina na akan gaskiya ba zan daina bautan Allah subhanahu wataala ba in dai har sai na bautawa kuma kan ku za ku bautawa Allah to shikenan ku je ku ci gaba da bautan gumakanku ni kan ba zan bautawa wato ainihin gumakanku ba ubangiji ta'ala shi kadai zan bautawa wanda ba shi da abokin tarayya sannan sai ce wala ana abidun ma abatu sannan kuma ni ba zan yi ibadan ma abatun irin ibadan da kuke yi ba wannan ma din kuma aka ce masdariya ce wato wala ana abidun ibadataku ba zan yi irin ibadan da kuke yi ba shine ibada na me na bautan gumaka in shiga hanyar da kuke a kanta idan ga koyi da ku ina irin ibadan da kuke yi idan ga ainihin zuwa ina ratawa gumaka wani abu ko kuma ina zuwa ina roƙon gumaka ko makamancin wannan bazan bauta gumakan ba kuma bazan yi irin ibadan da kuke yi ba sai dai ni ina bautawa Allah ta'ala shi kadai ne a bisa yanda yake so kuma yarda da shi ko kuma ku je ku rike irin kalan ibadan ku ni kalan ibada ta irin ta ubangiji ne subhanahu wataala wanda ya yarda da ita sannan wala antum abiduna ma abud kuma kuma ba za ku bauta ba za ku yi bauta irin bautan da nake yi ba nan ma ma in masdariya ne ma wala antum abiduna ibadati kuma ba za ku yi irin ibada na ba wato bazan bauta wa gunki ba kuma bazan yi irin ibada wacce ake wa gunki ba ina bauta wa Allah ne kuma ina bautan a bisa yanda Allah ya shir'anta ku kuma ba za ku bauta wa Allah ta'ala yanda ya shir'anta ba kuna ibadan ku irin ibadan da kuke yi wa wato ainihin gumaka saboda shi manzo Allah sallama ina bin umurnin Allah ne subhanahu wataala ba shi ya kirkiro wa kaya ba shi ya kirkiro bautan ba Allah ta'ala ne yake tsara masa saboda haka shi ibadan da yake yi wahayi ne daga Allah su kuma ibadan da suke yi wato sun kirkiro wa kansu ne kawai su suka ga cewa ya kamata su yi shi yasa suke yi amma ba suna da dalili ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala ba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul najm إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وتباكم سكي بي بسيزة أذكنسو قما كان داتو تيشيس وشين سكي بيون قما كان لكما أبون درين سيكي سو شيكي نان سنزو تيانسو سكي بيو سكي والنمبو تان كما الحالين شريعة تازو مسو دقو جون قبنجي دي سبحانه وتعالى سو أنان دي أنا نونا مسو تاواي سوا من زون الله صلى الله عليه وسلم بازي بوسا قما كابحر أبدا أبدا kuma sannan su ma su je su rike bautan su inda sai ya bauta wa gumakan da su bauta wa Allah ibnu kasir yace fa tabarra minhum fi jami'i ma hum fi wato ya musu bara'a a cikin dukkan abin da suke a cikin sa kowane iri yace fa innal abida la budda lahu min ma'budin ya'buduhu wa ibadatin yaflukuha ilayhi duk wani mai bauta dole ya zama yana da abun bautan kuma yana da wata irin ibada kalar ibada da yake wa abun bautan sai ce far rasul sallallahu alaihi wa sallam wa atba'uhu ya'buduna bima shara'ahu wato ya'buduna Allah bima shara'ahu mazala ta sama da masu bin sa suna bautawa Allah ta'ala ne da abun da Allah ya shar'anta wannan ko shine ma'anan la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya wato ainihin sai Allah saboda haka la ma'budu illallah wala tariqa ilayhi illa bima ja'a bihi rasulullah wato babu abun bauta sai Allah kuma babu wata hanya da zaka bi ka je wannan bautan ko kai wannan bautan sai dai in ka bi abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ma'anan la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kama shi musulkai suna bauta wani Allah ibadan da Allah ta'ala bai yi izinin abauta masa da ita ba kwata kwata Allah bai yi izinin abauta masa ko kuma abauta wa kuma kawa bai yi izini ayi wannan kalan ibadan ba ita suke yi kama mazala ta sama yana bin abin da Allah ta'ala wato ainihin ya shar'anta masa ne to wannan shine ma'anan da Ibn Kathir ya fassara wannan ayan ko mafi yawan malamai suke akan sa amma wasu sun tafi cewa maimaitin nan da aka yi duk ɗaya ne ba wani bambanci saboda haka ku ya ayyuhal kafirun ka ce musu ya ku kafirai la abudu ma ta'budun ba zan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba sai aka ƙara ƙarfafa maganan wala ana abidun ma abadun ni ba zan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta wanda nake bauta ba wato an ƙara ƙarfafa maganan ne don a kore ta haka wasu malamin tafsiri suka fassara wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da jumlolin farko suna nuna a yanzu ba zan bauta wa Allah ba ai ba zan bauta wa gumakanku ba sannan na ƙarshe kuma suna nuna a nan gaba ma ba zan bauta wa wato ainihin gumakanku ba shine qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun a yanzu bana bauta wa abin da kuke bauta wa sannan wala antum a'biduna ma a'budu kuma ba ku bauta wa wanda nake bauta wa shine ubangiji ta'ala sai suka sake cewa wala ana a'budu ma a'bad Allah ta'ala ce wala ana a'budu ma a'badtum kuma nan gaba ma ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma abud kuma nan gaba ma ba za ku bauta wa abin da nake bautawa ba to haka nan wasu suka fassara wato ainihin wannan wato fassara amma Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya kai to ni tafsirin daban kuma ya karfafa shi yace na farkon yana nuna kore aiki na biyun kuma kore karban abun gaba daya shi yasa na farko ta zama jumla fi'iliya na ƙarshen kuma ya zama jumla ismiyya saboda haka la abudu ma ta'budun ba zan bauta abin da kuke bauta ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta abin da nake bauta ba wala ana abidun ma abatun kuma ba zan taɓa karɓan in bauta wa gumaka ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku karɓi hakan din ba saboda haka kenan wato an kore aiki da kuma karɓan abin ma gaba ɗaya in kuna tunanin a nan gaba ma za a iya yi to ba zai yiwu ba a nan gaba to sai ubangiji ta'ala ya ce lakum dinukum waliya din wato addininku na ku ne ni ma na wani wato ku addinin ku shine shirka ku je ku rike shirkan ku ku yi tai sannan ni ma ina da tauhidi na shine musulunci shine bautan Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da an masa wato ainihin shirka ba saboda haka kenan an yi bara'a da ta kowace bangare sai samanin tafsiri suka ce wa hadha ghayatun fi tabarri min ibadatil kuffari wat ta'khidi ala ibadatil wahid al-qahhar wannan shine kaimatika wajen tawaye wajen dukkan abin da kafirai suke bautawa ko irin ibadan da suke yi da karfafa bautan Allah subhanahu wataala wanda yake shi makadaici ne kuma shine mai rijayi wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratu yunus wa in kadzabuka faqulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun idan kuka karyata ni Allah ta'ala yake ka gaya musu ni ina kan aiki na kuma kuna kan aikin ku ba ruwana da ku kuma ba ruwana da ku kuma babu ruwanku da ni saboda haka ku je ku yi naku shirkan ni ina nan ina tauhidi na kada ku taba ni ni ma kada na taba ku wannan shine ma'anan wannan sura to amma mu sani wannan suran ta sauka ne kafin a farlanta jihadi da aka farlanta jihadi kuma ko kai imani ko kuma ainihin a yake ka domin da suna cutar da manzala ta sama bai da iko ramawa sai aka kike ta wato nuna masa kawai ya basu su je su yi abin da za su yi shi ma yayi abin da zai yi amma daga baya da aka wajabta yaki a yankan ita musulunta kuma ga takobi nan za ka gaya wa mutanen gidanku saboda haka umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فوداك وتدون دا أم أملتين إياك متاني حتى سنك لا إله إلا الله وأن يفعل آيكي أي جننسا تدوكي أسا سيدي أحق المسلمين سنة سرين سينا ورين الله أما أنا يفعل آبا بابا أمون نزي هنا إياكي وكاد وأن رأي أنت سوقاء مكة نيكا سين أفر لنتا سحاج إمام الشافعي جاء كف دليلي دوانا سورا وأتوقفكم أي دوانا رأيا لكم دينكم ولي دين أتلين سوالي ديني فما تند سورا تقاري دا نون شيني أكبشي الدين سو داكا يي كف دليلي دوانا لكم دينكم ولي دين هو كريك الدين كني ما يريك نوا يتتو الكفر كله ملة واحدة يتت كافر يتت غباء إنسا الديني نبودالي كو دا راكا ديوانا سنو أبو سوى شانو wannan gumaka wayannan wuta ko wannan yahudu wannan nasara yake gaba ɗaya addini ne guda ɗaya don wannan an ta nuna in ba musulunci ba to duk sauran kafirci ne gaba ɗayan sa yake to al-kufru millatun wahida kafirci addini ne guda ɗaya to me hikimar hakan din da zai faɗi wannan magana abin da yasa ya faɗi wannan yake dukkanin su barna ne musulunci shine gaskiya to duk kafirci abu ne guda ɗaya abin da yasa ya faɗi haka ina nufin wayancan ma'abota addinin wato za su iya gadon juna yanzu ba yahudi yana da dangi da banasare in ya mutu sai gaje shi saboda ne al-kufru millatun wahida duk addinin su dai ne kasan sabanin addini yakan hana gado wannan musulmi wannan kafiri la yarisul muslimul kafira wal kafirul muslim musulmi ba gadon kafiri kafiri ba gadon musulmi to su kuma kafiran fa za su gaji juna kamar ace ana daula ce ta musulunci kai alkali ne an kawo maka rabon gado kara aka kawo maka a kotunka cewa wannan banasare wannan ba yahudi sai Yahudawan suka ce ba nasarin nan bai da haƙi ai ba addinin su ba sai ce yana da shi saboda babansa ne ba Yahudi to zaka ba shi gado ko ba zaka ba shi ba a ra'ayin Imam Shafi'i za a ba shi saboda al-kufru millatun wahida da wanda suke tare da shi a bisa wannan fahimta tunda akwai dangantaka ko akwai sababi na gado shikenan za a ba shi gado saboda duk kafirci barna ne gaba ɗayan sa bautan Allah ta'ala shi kadai wato musulunci shine kawai addini na gaskiya saboda haka inna dina inda Allahi al-islam duk sauran ba addini bane to sai ce za a ba su ainihin gado amma Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai suka ce babu gado a tsakanin ba yahudi da banasare ko mai wani addini da wani addini saboda mai ya ce al-kufru milalun kafirci addinai ne daban-daban akwai ba yahudi akwai banasare akwai ba majusi akwai ba sadiye ga sunan dai kala-kala addinai ba abun da babu saboda haka yace daban-daban ne saboda haka wanda yake wannan addinin bazai gaji wanda yake wannan ba wanda yake wancan bazai gaji wancan ba babu gado a tsakanin su ba yahudi bazai gaji banasare ba ko akwai dangantaka ta jini a tsakanin su haka aka san haka banasare bazai gaji ba yahudi ba ko da akwai dangantaka ta jini ko ta auratayya na sabobin gado babu gado a tsakanin su menene dalilin sa shine wani hadisi na Amr bin Shu'aib am abihi an jaddihi hadisi ne ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to Allah ya tawa لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يتوارث أهل ملتين شتى ما بوتا أديني قدادي دبان دبان باسا قاد الجونة وكذا قلنا حديث ياري بريجيما حديث نين قلت جدي لا يتوارث أهل ملتين شتى سو داتا إن ونن بيهودي ونن بنصاري باب قاد وطاقانين ونن مغاني ثلاثة في إنغانتي سنو ونن نفسي في محل النزاع ثم زالا نسان تأتي باب قاد وطاقانين أديني قدادي wannan kuma ba maganan gado wannan ayan take ba lakum dinukum waliya dini tana magana akan wato duk sauran wani azuz addine gaba ɗaya wanda ba addinin musulunci ba barna ne addinin musulunci shine addini na gaskiya to kaga kenan sai a bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi da Ibn Majah kuma hadisi ne wanda yake ingantacce in kana alƙali aka kawo maka rigiman gado bai hude da banasare to ba za ka ba su gado ba saboda haka wanda yake kan addinin sa cikin yan uwansa shi zai gaje shi wanda baya kan addinin sa ko ba zai gaje shi ba kamar yadda musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi haka idan addinai suka zama biyu addinai na kafirci to wani bai zai gaje wani ba wannan shine karshen wannan suran suratul kafirun sai sura ta gaba suratul nasr suratul nasr sura ce madaniya wato an saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka ya koma madina kuma ayoyinta guda uku ne abin da take karantarwa shine fatahu makka bayani akan fatahu makka wato yaki da aka yi a makka aka bude garin makka wanda wannan din ya dauka ka musulunci ko musulunci ya daidaita har ya mamaye jaziratul arab wato tsibirin Larabawa da sababin wannan yakin, kuma har aka tumɓuke dai addinin bautan gumaka a garin Makka, tutar musulunci ta daga tana ta ainihin wato filfilawa da sababin wannan yaki da aka yi na wato kwata gumaka. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihu Muslim daga Ubaydillah ibn Abdullah, ya tambayi Abdullah ibn Abbas, ya ce masa a ta'lamu akhira suratin min al-Qur'ani nazalat, ka san sura ta ƙarshe da ta sauka al-Qur'ani? Ya ce qultu na'am, nace na sani, idza ja'a nasrullah wal fath, ya ce wannan sura ita ce ta ƙarshe da ta sauka al-Qur'ani? Ya ce sadaqta, kai gaskiya. Kuma hadisin Imam Muslim ya rawaito shi. To haka da za a tambaye ka wace sura ce ta sauko ƙarshe gaba ɗaya a Qur'ani? Sura dungurungun ɗinta, to ka ce suratul nasr, idza ja'a nasrullah. Amma dai ba ita ce kuma aya ta ƙarshe da ta sauka ba. Bayan ta sauka din kuma akwai ayoyin da suka sauka, akwai wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, wannan ita ce aya ta ƙarshe wanda ta sauka, wanda bai wuce kwana tara ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ka wato bayan ainihin ta sauka. Amma wannan suran wasu ya zo a hadisin da bai inganta ba, cewa ta sauka ne a awsatu ayyami tashriqi, wato tsakiyan kwanakin wato sallar layya, shine ranar 12 ga wata kenan na sallar layya ta sauka. To kaga manzo Allah ta kuma ya rasu a Rabiul Awwal, kaga an samu ga Zulhijja anwaran safar wajen wata uku kenan tsakanin saukan wannan sura da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma waccar ayan kuma kwana 7 kawai, abin nan kwana 9 kawai, to da aka waccar ayan ita ce karfe. Amma dai sura a dunkule ta sauko gaba dayanta, to wannan ita ce sura ta karshe da ta sauka. Shi yasa kaga sura aka ce madaniya ce, mana saukar da ita a garin wako, kuma manzo Allah ta kuma lokaci ya koma garin Madina. To wannan sura kuma alama ce ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusan barin duniya, kamar yadda al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ta zama alama na cewa manzo Allah ta kuma ya kusa bar duniya. To haka wannan sura ma, shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tambayi Abdullah ibn Abbas, yace wace sura ce take nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusan barin duniya? Kamar yadda ya tabbata hadisin Imam Ahmad da yace ai ita ce wannan suran idza ja'a nasrullah. Wannan kuma abin da ya faru saboda sayyidina Umar majalisin sa manyan mutane ne, mahaddata al-Qur'ani ne lokacin yana amirul mu'minin, dattawa mahaddata al-Qur'ani, to amma kuma akan samu yara a ciki idan sun zama masu haddan al-Qur'ani. To a daga ciki akwai Abdullah ibn Abbas, to ana zaune kullum sai wani dattijo cikin sahabbai sai ya ce amirul mu'minin, wannan yaro ne muna da ƴaƴa sa'o'i irinsa, ya je can cikin su mai ne ya dinga zama, ya dinga zama a cikin mu alhalin ta'an ƴaƴanmu ne. Sai man sai sai na Umar sai ya shiru bai ce komai ba. Sai da aka sake dawa majalisi da aka sake zama, sai sai na Umar ya ce ni kam wannan sura idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban, yaka me take karantarwa ne kenan? Duk gabaɗayan su dattawan kowa sai dinga fassara ta a yanda take kawai. Idan taimakon Allah ya zo, kaga mutane suna shiga addini musulunci, kai ta istighfari da tasbihi, kowa in ya zo sai ya faɗi haka. Kowa zan da aka gama Abdullah ibn Abbas yana shiru, shikenan sai ya tambayi Abdullah ibn Abbas, sai sai Abdullahi kai kuma me zaka ce? Yace ni ka abin da zan ce, wannan suran tana karantar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusan barin duniya, don an ce in an yi fatawa maka mutane za su shigo musulunci da yawa, yayi tasbihi yana istighfari, kaga ya gama da'awa kenan. Yace to tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa. Yace to ni ma abin da na fahimta a suran kenan. Sayyidina Umar yayi haka don ya nuna musu matsayin Abdullahi ibn Abbas, kuma an san matsayin sa a cikin sahabbai, habrul umma ne wa tarjumanul qur'an, wato babban malami a cikin al'umma manzo Allah ta sama, kuma wanda Allah ya sanar da shi tafsiri, don manzo Allah ne masa addu'a ya ce Allahumma faqihu fi dini wa 'allimhum ta'wil, Allah ka sanar da shi addini kuma ka koya masa fassara al-Qur'ani. To tunda har yayi na haddace al-Qur'ani kuma ya iya fassara al-Qur'ani har ya fi ma masu shekarun, to kaga ya cancanta ya zauna a cikin su. Don hasasun ta yaro da gari abokin tafiyar manya, mene garin kam? Da zaga Hausa ma wani lokaci tana buƙatar sharhi ko? In ba haka ba sai a kasa gane mai ake nufi. Idan mutum zai tafiya ba zai guzuri ba, to da guzurin gari ake yi. To da haka kaga idan za ka yi tafiya kana da guzurinka cikakke, manya kuma ba su da shi, kaga ne su maƙale maka, sai ka zama abokin tafiyarsu. To da in ka zo ci ka san musu, kuma abin da Hausa suke nufi da karin maganan nan idan kana da kuɗi kai abokin abokin manya ne ko da ace baka kai shekarun su ba ko da kai kana da kuɗi manya ma yanzu zama abokanin ka saboda me za su samu fa'ida shine ma'anar yaro da gari abokin tafiyar manya to haka nan idan kana da ilimi ilimi yana ƙara mutum shekaru shekarun ka bai kai ba za a baka shekaru da yawa to sai kai ma ka zama babban mutum saboda me saboda ilimin da kake dauke da shi saboda haka Abdullahi bin Abbas saboda ilimin da yake da shi sai zama sa'an manya sa'an wanda suke sa'anin babansa sai zama yana abokantaka da iyayen sa'o'insa a wuri dole za a neme shi a wuri tattaunawa da sauransu to ilimi yana gadar da wannan ya sa ka zama dottijo ka zama babban mutum ka zama sa'an wato ainihin manya sai yasa abin nan Imam Ali yake cewa abin nan inna as-saghira lahu ilmun ma'al kubara inna al-kabira bila ilmi ma'as sughara yaro yana da ilimi abokin manya ne babba in bai da ilimi abokin yaro ne fa inna kabira al-qaum la ilma indahu saghir idha taffal ilayhi al-mahafil babban mutum idan bai da ilimi yana zama yaro in aka tara masa jama'a aka ce to zo ka karantar da su kaga sai rinsa me zai ce mu yaro karami kuma sai zo ya karantar da su akwai sa'an iyayensa a ciki to Abdullahi bin Abbas ya fahimci wato ainihin wannan sura din kyakkyawan fahimta cewa alama ce ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kusa ya bar duniya to kaga daga nan sai zama ba za su sake cewa ya tafi wajen yara ƴan uwansa ba su sa'o'in babansa ne ba sun san cewa yana da fa'ida ya zauna a wannan wuri to ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai yace idza ja'a nasrullah
bismillahir rahmanir rahim idza ja'a nasrullah wal fath ورأيتني الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
وبنجي تعالى إذا جاء نصر الله إذا أنت مقوم ألا يزومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن أبوك ننجابنك wal fatahu da buɗe garin makka ka je kai yaƙi a garin makka ya zama garin musulmi wa ra'aitan nasa kuma kaga mutane ya dakhuluna suna shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan jama'a jama'a fasabbi bihamdi rabbika ka tsarkake Allah tare da hadawa da yabonsa ka ce subhanallahi wa bihamdihi wastaghfirhu ka nemi gafaran ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce astaghfirullah إنه كان توابا وبنجي تعالى ميكرمان توباني تو الله تعالى إذن تيمكم الله يزو دفته مكة ما ظل سسمع ذيك متاني سنة شقاء الديني جماعة جماعة واتو فته مكة واتو ببن تيمكم يكين الديني مسلم كما وبنجي تعالى بعد وأن الله بارن كافي اللوكة من سنة وانا سورة كاسو قاعة مدينة تو أما تم ألوكة سلح الهديبية tun a sulhul hudaybiya ubangiji ta'ala ya ba da labarin manzo Allah ta sanama zai bude garin makka za ta zama garin musulmi don a lokacin da suka hana su su shiga su yi umra aka kada aka rawa abun ya gagara har aka rubuta takarda ta sulhu akan cewa baki za su zo su yi umran kuma shekara goma babu yaki a tsakanin su da aka juya za a tafi jidda sahabbai hankalin su ya tashi me yasa za a koma bai umran ba ai kafiran nan sun fi karfin mu kenan lokacin hijira tana shekara 6 sai na Umar ya faɗi abubuwa da yawa cewa yana ganin aje a gobza yakin nan ko da za a mutu ne tunda aljanna za a tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kwantar masa da hankali to bayan an gama wannan aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina suna kan hanyar su mun buɗa maka mun yi maka fatahu wato buɗe garin makka buɗi wanda yake mabayyani kaga wannan labari ne na gaibu aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana nuna lalle shi annabi ne kuma bayan shekara 2 zai buɗe wannan garin da yake garin ya zama naka to shine Allah ta'ala ana yace idan aka bude garin makka wato aka bude ta da yaki shikenan sai kaga wato mutane suna shiga addinin musulunci afwajan wato shiga da yawa wa ra'aitan nasu yadkhuluna fi dinillahi suna shiga cikin addinin musulunci shiga da yawa wato jama'a jama'a zan ba da wata fa'ida ne a nan ta lugar larabci wato yadkhuluna fi dinillahi idan ka ji dakala ta yi ta'adda da fi to abun mahsus abu ne wanda ana abun da kai abun ba mahsus ba ne ma'anawi ne in kuma ta yi ta'adda kai tsaye to abun mahsus ne ana iya ganin sa za ka ce dakaltul baita دخلت الغرفة ناشي قتاكي دخلت الفصل ناشي قأدي دخلت مكة ناشي قمكة براك ساتيبا سوى دعبني وانا ذاك ايامي ذاك ايا قنينسا تساك الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي تقبع في جهنم ذاكي شي قوتا جهنم سوى دعبني وانا ذا ايا قني اما ايضون ابو معنى ويني باك ايا قنينسا تو انك كاو دخلك ساتي كاقا يدخلون في دين الله تكين ديني الله سوى دبا ايامي ganinsa udkhulu fi silmi kafatan ku shiga cikin musulunci gaba daya abu ne ba iya ganinsa zaka iya cewa da qaltu fil imtihani na shiga jarrabawa to da jarrabawa abu ne wanda za ainihin nuna maka ba to da kan abu ne kiri da zaka ganshi to kai zai ka ce da qaltuhu na shige shi amma abin da baka ganinsa sai ka ce da qaltu fihi na shiga cikin sa saboda baka ganinsa to shi yasa ana aka ce yadkhuluna fi dinillahi suna shiga cikin addinin Allah afwajan wato jama'a wato za su shigo addinin Allah ba tare da yaki ba tare da rikici ba da kuma ana ta yakin sun ki su shiga amma daga ran da aka yi fatahu makka sai suka dinga bulbulowa suna ta shiga laraba suna ta shiga addini daga garuruwa daban-daban suna masu mika wuya ba tare da an je an yi wa'azi ba tare da an je wato an yi yaki ba me yasa to a fahimtan su tun da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nasara akan Quraysha wannan to tabbazai addinin sa na gaskiya ne da ba akan gaskiya yake ba da ba zai nasara akan Quraysha ba sai sa hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Amr ibn Salama yace kanatil arabu sa'abuna talawamu bi islamihim al-fataha wato su larabawa suna ta jinkiri dangane da musuluntan su suna jiran wai ai fatahu makka abinda suke cewa shine utrukuhu wa qaumahu فانه ان يظهر عليهم فهو نبي صادق واتو كجاله شي ده متانينسا اذا يتي غلبا اكانسو تو شي النبي ني نغسيا ان كما سو سكا تي غلبا اكانسا تو با النبي نغسيا بني اجاله شي ده قريشاوا ان قوانسا متانين مكه اغاوا زي كا ده وني تو شي كنن كما فا سي اكاي فتو مكه دي يتي فلما كانت وقعت آل الفتح بادر كل قوم باسلامه ياين ده اكاي فتو مكه مثلا تسمع يجي تي غارين مكه ده يقي كو واتي دينغا غغاوا ينا شيغا ادين المسلمين yace maza babana ya tafi yaje ya shiga addinin musulunci ya riga mutanen sa da aka je ya shiga addinin musulunci mazala ta sama ya bashi sallah yace kai sallah ta kaza da kaza azahar al-asr maghriba wato isha yace kuma idan kun zo mutun da ya kira muku sallah falli ummakum aktharukum qur'anan wanda yafi ku yawan haddan alqur'ani ya muku sallah shike ne yace da suka zo suka duba sai suka ga ba wanda yafi yawan haddan alqur'ani sai ni inji Amr ibn Salama yace a lokacin ina dan shekara 7 ni ne fi kowa yace saboda ni lokacin idan musulmi suka zo wucewa ana cewa wannan wasu waye ne suwa yace a ai wannan yana riye shi annabi ne to sai ne ga daukan kiraa ina karban karatu wurin su lokacin ba su musulunta ba kuma ana bashi saboda haka da suka musulunta suka zo suka duba sai suka ga kabgarin bawan da ya kai shi kiraa kuma dan shekara 7 ne sai suka ce bismillah manzo Allah ya ce wanda ya fi kiraa sai zama shine yake musulmanci ya wuce gaba to amma matsalan da aka samu bai da cikakken sutura dan fallen zane ta kan karami kwa daya ga maza a gaba ga abin nan ga mata a baya idan yayi ruku'u sai duwawun sai dinga bayyana sai ya mike ne ba za ka duwawun sa ba to ana sallah haka wata ran wata mata dai abun ya ishe ta tace jama'a don Allah ku rufe wannan duwawun limamin kun nan abun ya ita haka to shine fa aka tashi aka yi miti aka ce to ai karo aka je aka dinka masa doguwar riga wanda za ka rufe masa duwawun sa yace ba ta ofari ciki ba na zama musulmi ba kamar da aka dinka min wannan riga sai ya zama cikakken liman kenan wanda bai da matsala to kaga musulunci a haka aka dinga shiga jama'a babu abun mamaki ne a lokacin domin an zo fatahu makka nan fa da mutum 10,000 ne aka zo za a bude garin makka a yaki kuma bayan a cikin garin makka lokacin da aka bude garin makka aka ci garin makka da yaki mutum 2,000 sai suka shiga musulunci da sune aka je yakin Hunayn to a shekara ta 8 aka yi yakin makka amma a shekara ta 10 manzo Allah ta sama yazo yayin aikin haji shekara nawa kenan shekara 2 tsakani to amma yazo aikin haji da mutum 120 ka duba 10,012 10,000 kai ta zama 120 a cikin shekara 2 kai ka kaddara wani da aka bari a gida kila ba su zaki ba su kai 10,000 akalla dai an samu karin mutum nawa 100 shekara nawa da ake kira addini shekara 21 ana da'awar shekara 21 bai wuce mutum 20,000 ba amma da aka yi fatawa maka aka samu karin mutum 100 haka aka zo aikin haji da su to kaga wannan shine idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi aqwajan kaga jama'a ka zo ana shiga sai Allah ta'ala ya ce fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ka dinga tasbihi kana ainihin hadawa da hamdala kace subhanallahi wa bihamdihi ka nemi gafaran ubangijinka astaghfirullah innahu kana tawwaba tabbas Allah ta'ala ne karban gafara ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga aisha radiyallahu anha تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم غفر لي ده سجدا فده ركوع فينا يوم فتنوانا سبحانك اللهم تركيا تبتا مك يا أبنجي ربنا مهل السم وبحمدك ديبونك اللهم غفر لي يا الله تغافر تاني تغفر صدي بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يافتو سناها كانان واتو تتي تأول القرآن wato yana fassara wannan sura yana fassara alqur'ani ma'ana yana fassara karshen suratul nasr sai dai inda ayan ta umar sai shi haka tasbihin yake zuwa wannan imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin sahihu abin nan sahihu muslim nan ma daga aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita take cewa yuqtiru fi akhir amrihi min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi manzala taslama yana yawaita fada a karshen rayuwarsa ina cewa subhanallahi sarki ya tabbatar ma ubangiji wa bihamdihi da yabonsa astaghfirullah ina neman gafaran Allah wa atubu ilayhi ina kuma komawa zuwa gare shi ina tuba zuwa gare shi ka san wani sun yi daidai da fasaddi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba aisha sai take tambayan sa ya kake haka sai ce ubangiji ta'ala ya nuna mini wata alama ne yace akwai wata alama a cikin al'ummata idan na ganta sai ya umurce ni da nayi tasbihi da tahmidi da istighfari shine karban tuba ne yace kuma naga wannan alama shine idan aka fita Makka kaga ana shiga cikin addinin musulunci jama'a jama'a yace to alaman ta bayyana mini shine sai ya karanta idza ja'a nasrullahi zuwa karshe yace shi yasa yake wannan tasbihin Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin shima ingantaccen hadisi ne to wannan shine abin da ya faru bayan fatahu Makka fatahu Makka an yi a shekara ta 8 wato bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an yi fama da kafirin Makka shekara 13 a garin Makka sun ki su sake sai cutar da musulmi har manzon Allah ya kaura nan ma dai aka yi ta bugawa shekara ta 6 da aka zo za a yi umra suka ce bai zai yiwu ba sai a shekara ta 7 aka ba su dama suka zo suka yi umra su musulmi duk dai kafirai sun ki su sake to shikenan a shekara ta 8 da suka warware alƙawarin da aka yi wanda shine sababin yakin da an yi alƙawari babu yaki kuma haka ce duk kabilan da ta zo ta hade da musulmi to Qurayshawa ba za su taba ta ba kabilan da ta hade da Qurayshawa musulmi ba su taba ta ba to Banu Quza'a sai suka hade da musulmi sai kuma Qurayshawa suka taba su wato suka cutar da su yanzu sun warware alƙawari shekara 10 ta rushe saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya kawai yace aje a yake su kuma wannan yakin an yi shi a 10 ga watan Ramadan hijira tana shekara 8 adadin musulmi mutum 10,000 sabai 10,000 ne suka yi ta tafiya a hanya a yi zango a nan a yi zango a nan har aka je aka shiga garin Makka da aka zo shiga garin Makka duk kafirin da aka samu sai a ɗauke shi su Khalid bin Walid duk kafirin da suka samu su buge shi har aka buge mutum 12 kafin a kare ta wato ainihin garin Makka to daga nan mushrikai sai suka karya kuma Abu Sufyan a lokacin shi ne sarkin Makka ya ji ya taro kuma manzo Allah ta sallama a yi haƙuri da Allah kaza 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 manzo Allah ta sallama bai saurare shi ba mun sani cewa a fatahu a lokacin da aka yi yaƙin Uhudu ai shine ya wahalar da musulmi shine yasa har aka kashe musulmi mutum 70 suka yi shahada aka kakkaye wasu suka ji rauni da yawa to kaga a lokacin da ya tabbatar an fi karfin su manzo Allah ya zo da mutum 10,000 ba ta zuwa yaki da mutum 10,000 ba kafin fatahu Makka sai ya zo kuma ya je ya tare shi akan hanya ko yana rarrashin sa ya kamata a sulhunta ya kamata a fahimci juna manzo Allah ya saba yaki ya saurare shi sai dai dangana da cikin garin Makka ai Allah ya masa alƙawari zai ba shi garin ya za ya koma kuma da zai koma ba saboda haka daga nan dai da aka shiga wannan garin su ainihin mushrikai suka samu rushewa don tsorita ma suka yi kwata-kwata da musulmi suka tabbatar da ba za su yaƙi da su ba dama manya-manyan sun duk an kashe su a yaƙin Badar an kai su lahira shikenan da aka zo akwai wani mutumi wanda yake ta kera makami sunansa abin nan Hamad bin Qais shi makamai aikinsa wai makamai kawai ke kerawa a Makka domin a kashe wato ainihin wato a kakkashe sahabbai a ga bayan musulunci a lokacin da aka shigo ainihin Makkan ya ga musulmi sun shigo da karfin su ana ta gudu shi ma sai ya je ya gudu ya tafi ɗakin matarsa ya ba yake gaya matarsa ta zo ta kulle ɗakin nan ki zo ki kulle mini ɗaki ta ce ah duk maganganun da kake yin nan ka ce a zo a kulle ɗaki duk Allah ki kulle mini ɗaki ta shiga hukunta shike na aka rufe shi a cikin daki to haka manzo Allah sallama kafiran nan suka dare yaje shi ga garin makka suka buya ko manzo Allah ya bada ainihin wato umurni cewa man dakala dara abi sufyan fa huwa amin wa man dakala almasjid fa huwa amin wa man aghamada sayfahu fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan sarkin makka abu sufyan karku taba shi wannan kuma domin a karrama abu sufyan don ya musulunta sai karbi musulunci kai a wannan rana sai da duk wanda ya shiga gidansa shikenan kar a taba shi ya tsira wanda ya shiga masallacin Kaaba shi ma kar a taba shi don ya shiga wuri mai daraja sai dai wasu mutane da manzon Allah ya lissafa wanda suka cutar da musulunci sosai yake sukan wayannan ko sun makalkale da rigan Kaaba a kashe su kai a kai su lahira kar a saurara musu wayannan su an kashe su sannan yace duk wanda ya mai da takobin sa a cikin kube wato a cikin gidansa to shi wannan adalahi shi ma kar a taba shi manzo Allah sallama yaje ya shiga dakin Kaaba yaje ya tsarkake dakin Kaaba daga ainihin gumaka wato da akwai lokacin da ya shiga ainihin Kaaba din akwai gumaka guda 360 wanda aka rafe a dakin Kaaba to da suna daraja dakin Kaaba to duk gumakan da suke bauta sai suka zo suka rafe a cikin dakin Kaaba to manzo Allah sallama ya shiga dai ga muhajirun da ansar gabansa da bayansa da gefensa ko ina sahabbai ne wanda suka yi hijira da waɗanda suke wato dama a Madina mutum 10,000 haka aka je aka shiga wato ainihin masallaci da aka shiga masallacin Kaaba manzo Allah ta sama kai tsaye ba inda ya tsaya sai Hajarul Aswad ina zuwa wannan Hajarul Aswad din yaje sumbance shi mun sani dutse ne mai albarka shine wannan dutsen da yake kan kusurwan da take kusa da kofar Kaaba yaje sumbance wannan dutse manzo Allah ya ce yana daga cikin duwatsun aljanna yaje sumbance wannan dutsen yaje ya kewaye dakin Kaaba kamar yadda ake kewaya shi sau 7 a hannunsa akwai ainihin baka ga dakin Kaaba a gefensa akwai gumaka 360 haka manzo Allah ta sama ya dinga soke wa'annan yana dinga sokan wa'annan yana zungurin wa'annan gumakan yana rusa su yana zungurin su yana rusa su yana cewa wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo barna ta kauce barna dama abun kawarwa ne yana rusa wannan gumakan yana ainihin fadan wannan sanne yana karanta wata aya da take cewa qul ja'a al-haqqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id wato gaskiya ta zo kuma ba wanda zai sake wata barna ba wanda ainihin kuma zai sake wato ainihin mai da ita saboda haka ya dinga karanta wannan ayoyi yana rusa dakin yana rusa ainihin gumakan da suke dakin Kaaba sai gashi suna ta rusuwa kawai suna ta rusuwa a gaban dakin Kaaba tunda aka kwantar da su gaba ɗayan wannan abun dubawa a nan shine manzo Allah sallama a shekaran sa 13 a Makka bai rusa gumakan nan ba shekaran sa 8 a Madina bai rusa gumakan nan ba shekara nawa kenan 21 har sai bayan shekara 21 fara ma shekara 2 ya rusa sannan ya rusa dakin Kaaba a sai jihadi in za a yi shi ana buƙatar hikima da bi a hankali a hankali me yasa dadin bai ji ba ƙarfin musulmi bai kai su haka ba a lokacin da sun yunkura suka ce za su yi kila a gama da su gaba ɗaya ba za a ci wannan nasarar ma to shi yasa ita nasara tana buƙatar a hankali a hankali fa innan nasara ma afqab in kai hakuri yau da gobe to za ka samu nasara amma idan ba ka yi hakuri ba fa to ba wani nasarar da za ka samu kace za ka yi gaggawa kisa aizo a hadisi al-ajalatu min ash-shaytan gaggawa daga shaytan ne ba za ka kai labari ba gaggawa ba ta kunun ya hausawa sai kunun ya baci to kai a hankali kai a hankali kisa duk wanda al'amuransa akwai nitsuwa akwai bi a hankali a cikin al'amuransa to za ka samu ba da damuwa ba da tashin hankali kisa a taddu Abdul Qais lokacin da ya tsebo jama'a sai zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wabdu Abdul Qais to da suka zo shine babba shi ya kamata ya fara magana sai wasu yan rigima suka fara magana wannan sai ta ku bari babban ku yi magana shi kuma yana nitse sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna fika la khaflatayn yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana kana da dabi'u guda biyu Allah yana son wannan dabi'u shine hakuri da bin abu asannu asannu to rayuwar dan adam tana yin kyau in yana da hakuri yana bin abu asannu asannu amma in kake kuya kuya gaggawa zaka yi to zaka yi al'amuran ka da su tarwale ko kuma ka kasa dan lokaci dan ka dan sai kaga kai ni ban yi nasara ba bari in daina to wannan shi ya hana ci gaban rayuwa da yawa kuma wannan sawa'un kuɗi kake nema ko ilimi kake nema duniya kake nema ko lahira ko shugabanci duka yana buƙatar bi a sannu a sannu ko kuɗi kake nema ka bi a hankali ka bi a hankali ka daure kana yau da gobe wata ran sai Allah ya maka buɗi idan shugabanci kake nema nan ba ka bi a hankali Allah ya kaddara maka za ka samu yau da gobe kun kana taka wannan matsayin har ka kai wannan har ka kai babban amma daga karami kace za ka yi tsalle ka tafi babba ba za ka kai labari ba haka nan ilimi kake nema a hankali daga wannan matakin ka kai wannan har sai kaga ka kai matsayin da ba za ka kai ba ba kai tamanin za ka kai ba haka idan da awa kake kana wa'azi a hankali tun mutum 10 mutum 5 a hankali kana yi kana tafiya a hankali da nitsuwa baka daga hankalinka ba wannan sai kaga jama'a da baka tamani amma in kai gaggawa ko ka daina abun kwata-kwata ko ka dinga gaya mutane abin da suke so ba abin da ya kamata ba a ƙarshe ko jama'a sun taru daga ba kuma su zo su waƙe su barka so da ba abin da ya kamata ka faɗa musu kake faɗa musu ba me suke so shine kake gaya musu to kaga bi a sannu shine wato shine addini haka ne idan kana neman lahira nan ma in kace za ka yi gaggawa to babu inda za ka je nan ma sai sa manzala sa sunna da ya ga wata igiya a masallaci waye wannan ai ta wance ne in tana kiyamul laili in ta gaji kai ta rike igiyan don ta huta manzala ce aje a yanke igiyan Allah bai zai kosa da bakula Allah bai zai kosa da bakula da bai zai dena bakula da ba sai kun kosa kuma duk wanda ya samu wannan hanyar to bai zai kai labari ba shine yace inna hadha dina yusrun wa lan yushadda ahadun ala dini illa ghalabahu wato inna hadha dina matinun wa lan yushadda ahadun ala dini illa ghalabahu wannan addini yana da karfi ba mai tsananta wannan addinin fati addinin yarin jaye shi ka ce kuya kuya zaka kai ka dauko abuwa da fadi da wahala da tsanani to ba inda za ka sai daga baya ka nemi mutum ka rasa shi ya bar addini don ya ɗebi abin da ya fi ƙarfinsa bi zai iya ba ko yana cikin addinin da ya zama ya yi sako-sako daga addinin daga baya kuma saboda abin ya fi ƙarfinsa to komai a hankali ake bi komai a hankali saboda haka ba a gaggawa tun kana yi da kaɗan-kaɗan yana zama jini da tsoka wata ran har kai mai yawa sai ka ga abin ya zai maka mai sauƙi ibadar ma sai ta zai maka ba ta da wahala ta zai maka kamar ɗabi'arka. Waka manzala ta salama Allah ya tarbiyantar da shi akan wannan yayi hakuri shekaru kuma ba wai fasahabbai sun bashi bane a lokacin ma ya rasulullahi to me yasa ba za mu kai musu hari ba me yasa ba za mu rama ba me yasa ba sai Allah ta'ala ce fasfa anhum wa qul salam ka kauda kai kake a zauna lafiya wa sawfa ya'lamun da sannu da su sani da kuma sun sani daga baya a Badar da sauran yakin Ahzab da kuma ainihin fatahu Makka sai garin ya zama garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hakuri bane hakurin shekara ɗaya ne ko biyu hakurin shekara 21 to kai me yasa ba za ka yi hakurin shekara 5 ko 10 ba in ka sa abu na alkhairi kana son ka ci nasara akan sa to da haka bi a sannu wannan shine ka'ida ta addinin musulunci kuma Allah ta'ala yana jarraba bayinsa ya ga cewa da su iya ko ba za su iya ba sai ki baka nasaran da wuri ya ga da gaske kake ko ba da gaske ba amma nasaran tana zuwa a hankali kai ta samu matsaloli daban-daban amma don a bambance wanda zai yi da gaske da kuma wanda ba gaskiya yake yi ba to manzon Allah ta sama da gaske yake yi Allah ya dinga taimakon sa a hankali har sai da kai wannan matsayi to haka kuma in kuna son ku daukaka addinin ku to ku bi a hankali idan abu ya zama matsala ne ku saurara ku gyara na cikin gidan tukunna in an gyaru sai a fita waje in can akwai matsala to ina ne babu matsala a tafi can din a je a tallafa wa addini wani inda yake da matsalar ma wata nan za a zo a gyara shi amma an ce an yi gaggawa sai a yi bawan sai zama an yi biyu babu can din bai gyaru ba na nan din ma kuma bai gyaru ba saboda haka mu dauki karantarwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shekul islami taimiya yake duk mutanen da musulman da ba su da karfi kafirai sun fi karfin su to su dauka kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake makka ne babu yaki kamar lokacin da manzon Allah yake makka me yana manzon Allah makka kafirai sun fi karfin sa to kuma kafirin ku sun fi karfin ku to ku zauna lafiya sai a dawo rayuwar makka idan kuma kuka ci karfin su to sai a koma rayuwar Madina in sun tsangwame ku sai inda karfin ku ya kare saboda haka nan za a iya yin yaki saboda za a iya kai labari addinin Allah zai ci gaba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Kaaba ya je ainihin dakin Kaaba ya rusa gumakan nan da shi da sabansa ko kwantar da su gaba daya yanzu kuma babu wanda ya isa ne ya ce masa wani abu ai mun karanta ba da sallah kawai zai ce zo ya dakin kawo ba za a zo a shake shi za a sa mata sumbin kaji za a zo a mare shi za a shi walakanta shi sallah kawai to amma sai ga shi yanzu ya zo ya rusa gumakan guda 360 ba kaburin da ya ce masa kawai dai ita ba ai kowa ta kansa yake a lokacin to kaga hakuri shine yake sa ayi nasara la astahilanna sa'aba aw udrikal muna wa man qadat al a'malu illa lis sabiri duk abu mai wahala sai na mai da shi mai sauki har sai na cimma burina ai an buri baya tabbata sai ga wanda yake da hakuri in kai hakuri nan ne zaka samu to da manzala ta sallama ya shiga wannan garin abin da ya shiga ga wato dakin Kaaba ko kuma ainihin Kaaba din kenan masallacin Kaaba kenan sai aka bude masa dakin Kaaba sai ya shiga ciki sai ya shiga cikin dakin Kaaba ka duba da wa zai ba shi dama sallah dakin Kaaba ma ina ya samu dama amma yanzu an zo an bude kofar ɗakin kawo manzo Allah ta kuma ya shiga har cikin kabo ya je nafila raka'a biyu dai nafila raka'a biyu ba kafirin da ya ife ya ce masa wani abu sannan ya fito daga ainihin ɗakin kaban sannan ya hau minbari kuma ya kama khutuba ina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda yafa dai kalmar shahada yace Allah ya gaskanta alƙawarinsa ya taimaka wa bawansa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya rusa taron jama'a shi kadai shine ne sune ne wayannan kafirin Qurayshawa an musu abin da ba ka tsammani to amma duk da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala idan kuka lura al'amuran sai na bin su an kali ai kafiran nan sanda aka karya musu logo a yakin Badar aka karya musu logon aka kakkashe manyan gabaɗayan su sai ƴan kaɗan wayanda ba za a rasa ba irin su Abu Sufyan da ya gudu da su Abu Lahab wayanda ba su je ba sannan wasu kuma ubangiji ta'ala irin su Al-Walid bin Mughira Allah ta'ala ya aika musu wasu cututtuka irin wanda ba a taɓa ganin irin su ba aka zo aka gama da su aka karya logon su gabaɗaya zama ba su da ƙarfi sannan daga baya kuma wasu suka musulunta a cikinsu masu ɗan dabara dabara da ƙarfin irin su Khalid bin Walid aka musulunta lokacin sulhul Hudaybiya cikinan aka ɗauke musu duk masu dabaran yaƙinsu suka ƙare masu ƙarfi suka ƙare sannan daga baya suka tabbatar da cewa ba za su ci galba ba shi yasa suka miƙa wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan kuma Makka ta zama garin musulmi yanzu kan ba garin ainihin kafirai ba ne shi yasa daga nan hijira ta yanke manzala ta sama ce la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyya wa idza tunfirtum fanfiru babu wata hijira kuma bayan an bude garin Makka da yaƙi ba za ka ce za ka kaura daga Makka ka koma Madina ba to ai Makka ma ta zama garin musulmi sai dai idan an ce a zo a yi jihadi to wannan kuma da gudu ka tafi ko kuma da ka yi niyyar yin hijiran yanzu Allah zai baka lada amma ba a buƙatar ka kaura daga Makka ka koma garin Madina domin Makka ma ta zama garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma hijira kamar yadda muka sha bayani har yanzu nan in kana wani garin da ba za ka iya yin addininka ba to wajibi ne ka yi hijira ka koma garin musulmi don da yawa ƴan uwanmu wanda suke tafiya can kudun nan daga arewa suna zamowa kiristoci mutum da ya tafi lafiya lau musulmi sai kaga ya dawo da cross a wuyansa sai kaga ya zo faɗuwa zai ce maka Jesus kuma alhali ne wanda bawan Allah ne musulmin kirki wataƙila ma ɗalibi ne na ilimi na sha faɗa akwai wani abokin karatunmu a Kano wallahi ya fi mu basira idan mun je mun yi karatu a zaure muka dawo shi yake gano mana kurakurin malamin irin fassarorin da ba a daidai ba zai iya tsara baiti da kansa za mu zo muna haddace waƙoƙi da shi muna yin ishiriniya da shi muna rera ta shikenan sai ya tafi can kudu ɗin nan wajen abin nan wajen Lagos wallahi da ya dawo kawai ɗan shekara bai wuce biyu ko uku ba sai muka ga ya dawo da cross a wuyansa in ya zo faɗuwa sai ce Jesus abun mamaki to wannan wanda ma yake da ilimi kafin ya tafi fa kenan ya dan yi karatu kafin ya tafi ina ga masu tafiya cikin jahilci wanda suke zuwa can kudu sai ka ji mutum ya maka waya wai shi a garin da yake shi kadai ne fa musulmi yanzu ya zai yi kaza da kaza to wa kai ka gari kai kadai musulmi wa kai ka yanzu in ka mutu ya zai da gawarka in zai da gawarka kada ka mutu zai walakanta kansa da kansa garin da baka isa ka fito a fili kai ibada ba za ka zo a kewaye ka in ka ce za ka yi sallah kan mutanen garin za su zo su kewaye ka sun ga sabon abu ila daga ba a ce kai mu bara mu yarda da wannan sabon addini ba za ka zama mana fitina su zo su cutar da kai ba za ka iya addinin ka yadda ya kamata mutum ya zauna a wurin har ya daina sallah sai yana ganin kafircin nan matsala ne har ya zama ba matsala ne a wurinsa ba sai ka ga ya daina yin sallah shikenan dama ba a zuwa juma'a kuma kaga juma'a kuma wajibi ko da haka sai zama gaba ɗaya ɗabi'unsa sun lalace suna nan a nan kudun nan garuruwa daban-daban musamman ƙananan garuruwan nan aka fi samun matsala inda babu musulmi kwata-kwata suna nan za su yi su asaran addininsu mutum ko yana da addini ma in ya dawo arewa sai kaga gaba ɗaya bai san ma me yake yi ba to wajibi ne ga wanda yake garin da ba zai iya yin addininsa ba ya dawo garin musulmi ƴan uwanmu na kudu su dawo arewa duk wanda yake zaune a garin da bai zai iya addini ba ya dawo arewa sai dai in a babban gari kake inda za ka iya yin addininka akwai musulmi a wurin dole ka dawo inda za ka yi addininka ko a kudun ka nemi garuruwan da musulmi suke da yawa ka dawo ka yi addininka a wurin amma hijira har tana nan har duniya ta tashi ba kulle hijira ba an kulle daga Makka zuwa Madina ne amma daga garin kafirai zuwa garin musulmi wannan har abadan abada ba a toshe ta ba shi yasa babu abin da ya fi maka kamar ka tafi garin da musulmi suke wanda za su ƙara maka imani sai Imam Mali ya ce kai idan kana zaune garin da akwai ƴan bid'a ma wajibi ka kaura daga wannan garin ka koma garin da babu bid'a in ka zauna a wurin kai ma za ka zama ɗan bid'a ya yi misali da garuruwan ƴan Shi'a garuruwan da ake zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai gani zaka ga su zalla ne kai ma in ka zauna a wurin sai a loba ka ka zo kana zagin sahabbai sai kana aqidan ka sai ka zama ta shi'a imam mali yace bai halatta mutum ya zauna a garin da ake zagin sahabban manzo Allah ta sama ba ya kaure dawo garin ahlus sunna to kana ko bidiyoyi ne ake a garin in kai ma zaka je ka lobu cikin bidiyoyin to wajibi ne ka kaura ka dawo garin da akwai ahlus sunna inda zaka iya tabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ka tsira da aqidan ka ka tsira da ainihin ibadan ka ka samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to da ka karmu take da addinin mu sabai sun sha wahala amma duk da haka suna rike da addinin su kaura nan su tafi can daga can ka koma can mu kuma a gare garuruwan da muke jin ma zamu yi addini amma kaga ba mu zamu da shi ba muna take da shi me zamu ga wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirye mu Allah ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمه الله mai tambaya na farko yake cewa malam wani bawon Allah ne ya bani jari naira 100 akan inje in yi kasuwanci da shi kuma riban da na samu duka in kawo mu raba daidai waje da ya halatta mu irin wannan kasuwanci
ya halatta wannan shi yake cewa mudaraba mudaraba idan akwai wata matsalan da ba ta da aya ba ta da hadisi kuma halal ne to wannan matsalan ta daga ciki Ibn Hazm al-Zahiri ya rubuta maratibul ijma yace shi zai kawo ijma bare ka ijma inda sahabbai ba su yi ijma ya kan ka ba kakan galibin ijma yana da dalili daga Qur'ani ko hadisi to amma kaidar ijma ko baka gano dalilin ba in dai an yi ijma hujja ne to mudaraba yana daga cikin matsalolin da ba su da dalili al-Qur'ani ko hadisi amma sahabbai sun yi ijma akan sa kuma duk musulmi sun tafi a haka halal ne wato shine mutum ya baka kudi aje ai kasuwanci a riba riba ya baka 100 kaje ka musu kasuwanci shi yake da kudi in kaje ka samu riban azo a riba riban daidai waje da gurgudo riban wannan ya halatta kuma ya kyautata maka ma don da ya kamata mai kudin ya bi mai sana'a din samu riba a kasa uku ya dauki kashi biyu ya baka kashi daya amma in ya dauki kashi biyu kashi daya baka kashi daya halatta ko shi dauki kashi daya baka kashi biyu gurgudo inda kuka ittifaki halal ne ba haramun bane ya halatta addini musulunci kuma duk malamai sun ijma'i babu malamin da ya haramta irin wannan sharika din wannan shi ake cewa sharika sharikatul qirar ko kace al qirar ko kuma mudaraba na'am
wannan mai tambaya yake cewa malam ya halatta yaushe ya kamata a fidda zakatul fitr kuma ya halatta a bada da kudi
da safe ne ake fidda zakatul fitr ranan sallah kafin a tafi idi in ka bari sai bayan idi dole ka cire amma ta zama sadaka kawai ba za ka samu ladan zakatul fitr ba amma dole ka cire amma ya halatta a cire ta kafin sallah da kwana daya ko kwana biyu in masara za ka bayar muna ba da shawaran kafin kwana daya ko kwana biyu don ya samu ya je ya surfe ya nika ya iya yin tuwon a ranar sallah in shinkafa ne kuma ko da safe ka bashi zai wanke ya tsora a tukunya sannan yace za a iya yi da kuɗi ba za a iya ba sai dai in an nemi abinci an rasa ana fitarwa da abincin da mutane suke ci a garin galibi to da haka idan an nemi kuɗi aka abin nan amfanin gonan abincin aka rasa to ya halatta ainihin ka saya da kuɗi kai kiman wannan abincin ka bada kuɗi amma matukar akwai abincin to abincin ake bukata don hadisi ya nasanta abinci ne
wannan take cewa ina tare da mai duba ne malam idan ya bani abinci ko ta bani abinci ya halatta karba in ci kuma ya halatta in na samu damuwa zan karbi bashi a wurin
Manola ta sama ya hana cin halawanul kahin wato shine ladan da ake bawa boka in ka tabbatar da mutum boka ne ana biyan sa to wannan kudin wanda aka biya shi na bokancin sa ne ba za ka ci abincin sa kuma ba za ka karbi aro ba
wannan take cewa da gaske ne malam idan in har na tafi anguwa ban dawo da wuri miji na ya kulle kofa ya sake ni
bai sake ki ba kulle kofa ba saki bane saboda haka kulle kofa wato ladabtarwa ne da barazana kuma an taba wannan tambayar ina ji kwanakin ba saboda haka ba zama saki sai inda niyan saki aka yi shi na'am
eh wannan ma yake ya aika takarda ne yace malam musamman takardar nan zuwa gare ka ne saboda akwai matasa masu yawa masu zuwa wajen ka murna suke yi sosai cewa ramadan zai kare za a koma gidan jiya don Allah malam ka ja hankalin ku
wannan hasake ne ko yayi hira da matasan ne ai to Allah ya sauke kaga yanzu wannan shi Ramadan ba ta amfane shi ba kenan ko ba ta amfane shi ba kwata kwata in dai zaka koma gidan jiya ba Ramadan to Ramadan ba ta maka amfani ba don Ramadan ana inta mutane ne daga wuta su zama yan aljanna shi kuma dan aljanna aikin yan aljanna yake haka manzo Allah ya ce fa kullum muyassarun lima khuliqa kowa yana aiki ne irin makomarsa dan aljanna yana aikin yan aljanna dan wuta yana aikin dan wuta kaga idan ka koma kana aikin yan wuta to alaman fa kai baka tiri ba Ramadan ba baka shiga cikin wayanda aka inta ba don alamatu qabulil hasanati alhasanatu ba'da alamu an karbi aikin ka shine ba Ramadan ka ci gaba da wato bautan Allah ka ci gaba da nisantar sakon Allah musamman ma nisantar sakon Allah an san cewa bayan Ramadan ba za ka iya ibada irin na Ramadan ba to amma nisantar sakon Allah ai bari ne zai wahalar da kai ne saboda haka sai ka bar dukkan abin da aka ce na sakon Allah wannan shine alaman Ramadan ta yi maka amfani kuma ibadan ka ta samu karuwa amma duk wanda zai koma kanfa ya koma ruwa kuma Allah ta'ala zai tashe ka ne a bisa abin da ka mutu a kansa in ka mutu mutumin kirki Allah ya tashe ka mutumin kirki in ka mutu mutumin banza Allah ya tashe ka mutumin banza watakila kwananka zai kare bayan Ramadan kuma kace zaka koma ruwa sai a tashe ka bayan ka koma ruwa din Allah ya tawaje na'am
daga ƙarshe sai masu roƙo addu'o'i ga baraka akwai wanda suke roƙon Allah ya ba su ilimi yawa kuma kamar yadda Allah ya ba malam sannan akwai wanda suke roƙon mijin aure akwai wanda suke roƙo Allah Allah yayi karanin rayuwa da ake ciki mata masu ciki Allah ya sa su lafiya
to duk wanda suka yi kwa dole ne Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah ya baka ilimin da yafi nawa ba irin nawa ba ubangiji ta Allah ya sa mu cika da imani ya kara mana tsoron Allah Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin